الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سعدوا أولا مسلا جمع البركة مسلا جمع اللقاء أنان تكين غرم بوجي أجهر بوجي a wannan yammaci na ranar Alhamis 9 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma yazo daidai da 18 ga watan 7 miladiya ta 2013, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl kamar yadda muka saba. Kafin mu je ga ayoyin da zamu fassara a wannan zama bi iznillah, ga kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan ba tambaya ce yake yi ba, cewa yake yi a jiya, yana nufin ko shekaran jiya ka tsaya ne akan tafsirin aya ta 98 tare da cewa idan Allah ya kai mu gobe, wato yau Laraba, yana nufin jiya kenan, za ka karasa tafsirinta. Amma yau, wato a jiya kenan, sai muka tashi akan tafsirin aya ta 101 daga ƙarshe, Allah ya bada lafiya. To, ina jin aya ta 99 inda Allah ke cewa innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun. Da na yi niyyar ƙara bayani akan wannan ayar, faɗi wasu hanyoyi da shedan yake bi wajen ya samu kan mabiyansa. To, sai naga cewa muna so kuma mu ga in Allah ta'ala ya ba mu iko mun gama suratul Nahl, in ma har mun samu yadda muke so mu shiga suratul Isra. To, wannan shi yasa na hakura, tunda batun shedan ne za a ƙara damuwa da shi nan gaba. Mun shiga cikin suratul Isra ma akwai maganarsa, saboda haka ma yi bayani a can. Wannan yana cewa gaskiya abinda ‘yan bid'a suke faɗa cewa a cikin littafin Al-Uqudud Durriya an rubuta cewa lokacin rasuwar Ibn Taymiyya an sha ruwan wankansa, an cinye sosan wankan, kuma mata sun yi ta sumbantar gawarsa. To, wannan magana ce da ‘yan bid'a suna ta yawan faɗarta, kuma ba komai ake bukata ba illa ya za a soki Ibn Taymiyya, ya za a bata shi. To, mukaddara duk abin da aka faɗa haka ne, an ci sosan, an shanya ruwan wankan, an sumbace shi, an yi mai, duk mu ɗauka haka ne. Wannan zai cutar da aƙidar Ibn Taymiyya? Ibn Taymiyya anan ya rasu. Da ya rasu saboda ƙauna da Allah ta'ala ya jefa tashi a cikin zukatan al'umma kusan a garin Dimashq, inda ya rasu mutanen da ba su fito jana'izarsa ba, an ce ba su mutu uku ba takarar su ba, abinda suka ya hana su fito suna jin tsoro ne saboda yadda suka rayu tare da shi, rayuwa ta tsangwama, rayuwa ta cutarwa, suna zaton cewa idan suka fito mutane za su ya gargara su. Amma kusan kowa sai da ya fito, mace da yaro, mace da namiji, babba da yaro, ba wanda aka bari. To, a irin yanayi irin wannan dole za a samu jahilai, tunda batu ne kawai na soyayya, suna san shi, amma ba kowa ne ya yi ilimi ba, ba kowa ne ya karanta littattafansa ba, ba kowa ne ya san, za a samu wanda za su yi abubuwa na jahilci, musamman ba a lokacin yana karantar wasu wani suna ta kokarin su ba ta abin da ya faɗa, in ya faɗi sunna su kawo bid'a, in ya faɗi tauhidi su kawo shirka. Saboda haka dole za a iya samun wannan, amma nan ba zai cutar da Ibn Taymiyyah ba, tunda shi dai a rayuwarsa ya yi bayanin tauhidin nan dalla-dalla daki-daki, babu wani saƙo wani lungu da yake da alaƙa da tauhidi face sai da Ibn Taymiyyah ya kutsa cikinsa. Saboda haka babu abin da ya bari, don wani ya zo ya yi wani abu da ya saba wa koyarwarsa shi ba da umarninsa ba, ba da izininsa ba, wannan ba zai cutar da shi ba. Annabawa ba an samu waɗanda suka ce alloli ba ne? Wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara Masih ibn Allah. An kira Annabi Isa Allah, an kira shi dan Allah, amma wannan ba zai cutar da Annabi Isa ba, ba zai cutar da mala'iku ba da aka bauta musu, ba zai cutar da annabawan da aka. Haka nan duk wani salihi da wasu za su zo su yi wani abu sabanin koyarwarsa, ba zai cutar da shi ba. Inda ya ce akai a cikin littafin Ibn Taymiyyah ya ce ayi kaza ayi kaza, kuma abin da ya saba wa sunna sai mu ce eh, wanda ya saba sunna a bar shi, ba ma ba wannan kake kawowa ba, cewa kake bayan ya mutu an yi masa kaza an yi masa kaza, wannan wani abu ne daban. Wanda ya ce na ji ka kawo wani hadisi cewa Ummu na Aisha tun wani ta tuno wani mutum mai taimako lokacin jahiliya, shin na Aisha tana raye ne lokacin jahiliya? Na farko ba cewa tai ta gan shi ba, mutum ne wanda labarinsa ya shahara, labarin Abdullahi bin Judu'an, labarinsa kusan sananne ne, an san shi, mutum ne mai kyauta. Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa na buɗe ido na yi hankali na wayi, wato na samu tamyizi, na samu fahimta lokacin na samu iyayena suna musulmi. Wato tana karama lokacin da ta fara wayo a musulmi ta samu iyayenta. To haka ita ba ta yi rayuwa ta jahiliya ba, amma za ta san labarin, musamman ma kasancewarta mai dimbin ilimi cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba wanda ta kai ta ilimi cikin matan wannan al'umma, ba wacce ta kai ta ilimi kakam. Wanda yace fadar Allah ta'ala da yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qit'an kabira, kada ku kashe ƴaƴanku domin jin tsoron talauci, mu muke azurta su, mu muke azurta ku, lalle kashe su babban kuskure ne. Sai yake cewa wannan yana nufin waɗanda aka haifa ne, ko kuma har ma waɗanda ba a riga an haifa ba, wato wanda aka farar da cikinsu, su ma sun shiga cikin wannan ayar. Babu shakka in har an halicce su, idan har an halicce su an sa an hura musu rai, to ga kashe su a daidai wannan lokacin aka farar da cikin, to wannan kashe rai za su shiga cikin wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Sai dai a sani akwai bambanci tsakanin mutumin da aka haifa kuma aka je aka kashe shi da wanda ciki yana ciki aka barar da shi, akwai bambanci wajen hukunci. Wannan kusan hukunci ne da an yi kisan kai, kuma akwai batun idan da gangan ne mutum shi ma a yi masa kisasi, sai dai in auliya uddabi sun yafe a karbi diya, in kuma kuskure ne ya ba da diya ya kafara, amma in fari ne aka yi na ciki, to wannan bawa ake bayarwa qurratu aqd. Wannan shine akwai bambanci tsakanin wannan da wannan, amma maganar an kashe rai, babu shakka an kashe rai, wanda aka hura ransa aka aiko mala'ika ya busa masa rai, wannan ya zama mai rai, zaka zubar da cikin wannan a matsayin kashe rai ne. Wanda yace Ibn Taymiyyah a kwana nawa ya fassara suratul ikhlas, ba zan iya tunawa a kwana nawa ya fassara shi ba, amma yana da littafi babba tafsirin suratul ikhlas, zai kai wajen shafi 300 tafsiri ne na suratul ikhlas, kuma kwana nawa yayi yana tafsirin ta, wannan ba zan iya tunawa ba. Sannan yake cewa a gaya masa littattafan da zai duba domin ganin mahimmancin lokaci ga ɗalibi. Akwai littattafai da aka rubuta da da suke magana akan muhimmancin lokaci akwai littafin kimatu zaman inda ulama na Sheikh Abu Gudda Rufata Abu Gudda yana da littafi babba zai kai shafi 500 wanda yake magana daraja da kima ta lokaci a gurin malamai yadda malamai magabata suka rika kimanta lokacin su da daraja tashi wajen neman ilimi da abin da zai amfane su littafi ne babba akwai littafin Dr. Khalid Al-Juraisi Idaratul Waqt yadda zaka iya sarrafa lokacinka ka tsara lokacinka suna da littafai daban-daban wannan kuma yake cewa kai bayani akan sahur yana wato kai bayani akan sahur ina ji yana nufin yana nufin dakatar da sahur yana cikin bid'a mutum ya bar sahur kafin minti 15 da hudowa al-fijr to yaya za mu yi da hadisin Zaid ibn Thabit wanda yake cewa sun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi yaya gurgudan sahur din da yin sallah shi da yace musu gurgudan karanta aya 50 to yaza a kwatanta wannan da waccan magana to ai banga inda suka saba ba ba a ce cewa in kai sahur dole kai ta cin abinci ba mu maganar da muke yi maganar wanda zai ce yin sahur wato kada an haramta yin sahur ko ya haramta ko ya hana yin sahur kafin hudowa al-fijr da minti 15 an hana yin sahur ko ana cewa kai ka daina sahur ka dakata a wannan lokacin yana daga cikin qurba yana daga cikin ibada yana daga cikin abin da kusanci Allah da shi annabi da ya suka yi sahur a haka ai ba ya ce kuma in wani yayi a bayan wannan ya laifi ba hadisan da muka kawo a safin da muka kawo duk suna magana ne akan kafin bayan wannan lokacin wannan shine abinda shi hadisin yake so ya tabbatar ko ya tabbatar anan shine jinkirta sahur haka sun ma kai abinda kake so ka tabbatar jinkirta sahur domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazaru an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr ko kuma yana daga cikin inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasda ma shi'ta sanna wa anna dha imanana ala shama'ilina fi as-salat wa an nu'akhkhira سحورنا ونعجل فطورنا wato mutum abin annabawa an umarce su da su jinkirta sahur din su su kuma gaggauta bude bakin su saboda haka kaga jinkirta sahur wani abu ne wanda yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka maganar da ake yi anan shine kace a dakata kada a yi sahur bayan wannan lokacin yin sahur bayan wannan lokacin ba daidai bane ko kuma dakatawa a daina sahur bayan wannan lokacin ibada ce wannan shi ake magana amma idan mutum zai jinkirta sahur ko zai tsaya da sahur dinsa a daidai wannan lokacin ba wani kuskure ba kuskure yayi ba daidai yayi anan ana ma so a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sahur ne ba cikin dare ba yana zama gab da lokacin da za a yi sallah wanda yace yana son ya ji bambanci tsakanin kudin kul'i da kuma abinda wasu mazaje sukan sharɗanta akan matansu yayin da suka nemi saki cewa matar ta biya su wasu dubbanin narori da cewar ta biya su wasu kudade dubbanni wanda zai ba su dama su yi wani sabon auren to kul'i dai abinda aka ce kul'i shine ka karbi miji ya karbi sadakinsa ya sallama mace yayin da ta ga ba za ta iya zama da shi ba wannan shine kulli ba a ce karbo wani kudi kari ba wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah kaga ma Allah ya ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an bai halatta gare ku ku karbi wani abu da kuka ba su ba saboda haka abinda aka halatta maka shine abin da nassin hadisi ya zo da shi ka karbi sadakinka ka sallame ta saboda haka abin da ya karo a haka in ita ta yi ta ga dama ta ce za ma ta kara maka to shikenan wannan ganin damanta ne amma kai ka kara mata wannan baya daga cikin abinda aka ce yayi saboda aka sharɗa da bashi wasu dubbannai wannan ba shine kulli ba kulli shine da bayar masa da sadakin sa shine abinda shari'a ta zo da shi wani zai ce to ai yayi laifi yayi waye ita shari'a ba ta san wani laifi ba sai sadaki aka sani wannan kai kaga dama kai saboda aka yanzu magana sadaki ake yi sai dai in ka hado laifin da kudin ka ce duk gashi sadaki inda duk wannan sigar ka zo da su ka ce ga laifi ga wannan kudin din sadaki ne aka karba a matsayin sadaki shikenan sai a da maka da kayanka amma in kai wani abu sunan shi laifi can daban sannan ka zo ka ba da sadaki 10,000 idan ka zo kulli abinda za ta baka 10,000 cas ba tare da ta kara maka naira ɗaya ba bismillah barakallahu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
نعم كافو مفسر أتكم بيانينا أقوى حديثا لنكانا هذا حديثا hadisin da nake so in kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'sharal anbiya umirna bi ta'khiri futurina bi ta'khiri suhurina wa ta'jili futurina wa anna da aymanana ala shama'ilina fi salam Allah ta'ala ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wa laqad na'lamu annahum yaquluna kuma lalle haƙiƙa muna sane da cewa su suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar wani mutum ne kawai yake koyar da shi lisanul ladhi yulhiduna ilayya a'jamiyyun harshen wanda suke karkata magana zuwa gare shi ba ajami ne wato ba balarabe bane wa hadha lisanul arabiyyu mubin wannan alqur'anin kuma harshe ne na larabci wanda yake mabayyani innal ladhina la yu'minuna bi ayati llah lalle wadanda ba sa imani da ayoyin Allah la yahdihimullahu Allah ba zai shiryar da su ba wala hum azabun alim kuma suna da wata azaba mai tsananin radadi inna ma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah kadai wadanda suke kirkirar ƙarya wadanda suke kirkirar ƙarya su ne waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah wa ula'ika humul kazibun waɗannan su ne cikakkun maƙaryata Ubangiji yana gaya mana yadda kafirai suka yi ta ƙoƙarin su soki alƙur'ani don su soki annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da manzancinsa su nuna cewa abinda ya zo musu da shi da sunan annabci ko da sunan manzanci ko da sunan wahayi ba gaskiya ba ne alƙur'ani koya masa shi aka yi wani ne ya rika koya masa ba shi ne ba Allah ne ya saukar da shi ba tare da cewa Ubangiji ya ce qul nazzalahu ruhul qudus ruhi mai tsarki ne ya saukar da shi to su kuma suna ja akan wannan cewa alqur'ani ba Allah ne ya saukar da shi ba ba wahayi bane wani mutum ne ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mutumin nan da suke cewa ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ma balarabe bane ba ma ya jin larabci sai irin yadda dai za a yi masa magana iya ansawa a gurguje amma ba zai iya tsayawa ya rika zuba zunzurutun larabci ba saboda bako ne daga Rum yake ya shigo garin Makka yana kira yana sana'ar kira yana kira ta kubba ana taya a gurin sa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga wajen sa yana fita wasu sun ce yana shiga wajen sa dan ya ga yadda yake kira tunda wata sana'a ce yake yi wanda ba kowa ya iya ta ba yana shiga yana wasu ce yana shiga yana bijiran masa da musulunci shi kuma wannan mutum kirista ne domin mutumin rum ne kirista ne yana da dan addu'o'in sa irin na kiristoci da ya haddace irin addu'o'in da zaka iya samu a cikin awamun nas sun ha haddace saboda yana dan karanta abin da yake karantawa daga injila yana dan karatun abin da su kuma Qurayshawa a ummiyun ne ba sa rubutu ba sa karatu saboda suna ganin wannan yana dan karanta wani abu sai suke zaton wani mai ilimi ne daga da suka rasa me za su faɗa game da alkur'ani su soke shi suka ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gurin wannan mutum ko ya zo daidai inda yake tsaya ko su gan shi zaune tare da shi ko suka ce yana kiran sa ne zuwa ga musulunci sunan mutumin malaman sira suka kawo sun yi sabani wajen sunansa a ce sunan shi Yasar sunan shi Bal'am ba wane na Ibn al-Hadrami ko wane ne almuhim dai abin da ake so a gane shi ne wani mutum ne wanda ba Balarabe ba a garin Makka yake yana sana'ar kirarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai kawo wajensa ana ganin shi ya shiga ya fita to sai suka ce wannan shi yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake koya masa alqur'ani a wani gurin kuma su ce a tare wasu ne suka taru suka koya masa anan su ce inna ma yu'allimuhu bashar mutum ne yake koya masa saboda haka alqur'ani maganar mutum ce ba maganar Allah ba wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharun wa qad ja'u muhtada zulman wa zura ubangiji yake cewa kafirai suna cewa wannan alqur'ani ba wani abu bane face kage ne annabi ya kago shi wa a'anahu alayhi qawmun akharun wasu mutane suka taimaka mishi Allah ce sun zo da maganar ƙarya sun zo da zalunci وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واسيله في اي اساطير الاولين تاتسونيوين متانن فرقو ني يا رقا ربوتوا اكا رقا ربوتوا مسا ايتا فهي تملى عليه بكره واسيله سافه ده يبا يدا زو انا كرانتا مسا تو كاغا wannan ƙarya ce wacce take baro baro su karkaran kansu sun san ƙarya suke saboda ta'allucin su ubangiji yake cewa lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyu harshen wanda suke karkata zuwa gare shi suke cewa shi yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a'jamiyyun ajamini ba balarabe bane wa hadha lisanul arabiyyu mubin wannan alqur'ani kuma harshe ne na larabci wanda yake mabayyani mai cike da fasaha wanda yake kodi wajen fasaha to ya za a yi wanda yake ba ajami kun san shi ba gware ne baya jin larabcin nan sosai baya iya yi sosai ya za a iya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani wanda yake cike da wannan fasaha da ku kanku kun kasa kwaikwayon irin sa an kalubalance ku ba so ɗaya ba ba so biyu ku kawo ko da aya ko da sura ɗaya ce kwatankwacin sa kun kasa ya kuma za ku ce wani ba ajabe ne yake kawo yake koya masa to kaga wannan shi karan kansa zai nuna maka cewa su da suke wannan magana sun san ƙarya suke saboda sun san inda a ce har ba ajame ne yake wannan larabcin to da su ma da su iya da su iya kawar a kutakutan alqur'ani dan Allah ya ƙara nuna mana ta'allucin shi a wani wurin Allah yake cewa law ja'alnahu qur'ana a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi da a ce alqur'anu ba ajami da a ce alqur'ani da ajami yake ba da wani yare ba larabci ba annabi ya zo da shi yana koya musu a ce ya zo da shi cikin yaren Hausa ko Fulatanci ko Barbarci ko Inyamuranci ko Yarbanci ko yaren Turanci a ce da wannan annabi ya zo yana koya musu shi to nan ma da sai su gaddama sai su tibire Allah ya ce da mun sanya Qur'anin ya zama ba ajabe ne ba balaraban gare ba da ya zama ba haushen gare ne da qalu laula fussilat ayatuhu da sai su rika cewa dan me ba a zo da ayoyin daki yadda zamu gane daki daki yadda zamu gane dan me ba ai yaran da zamu gane ba a ajamiyun wa arabi ya za a yi alqur'anin ya zama ba ajami shi kuma annabin ya zama balarabe wato da sai su yi inkarin alqur'ani da wannan hujja cewa za a yi shi annabi balarabe amma sakon da yazo mana da shi ba da larabci ba ba za mu ji ba amma fa yanzu gashi suna cewa wanda yake koya masa din wanda ba balarabe bane shi yasa a wani guri ubangiji yake cewa law nazzalnahu ala ba'd al-a'jami faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin da za mu saukar da alqur'ani ga wani wanda yake ba balarabe ba haka wani kawai ya fito daga wata ƙasa ba balarabe bane zo cikin su yana karanta musu alqur'ani da larabci da ba su imani ba ba su yadda ba sai shi'awa zai zo musu da wani abu shi ba balarabe ba to kaga ya nuna dai kawai abu tsabar rigima ce tsabar daru ne ba wai magana ce ta gaskiya ba to shine ubangiji ta'ala anan yake rushe wannan hujjata su yake cewa lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jami harshen da suke jingina suke karkata zuwa gare shi suke jingina alqur'ani zuwa gare shi ai harshe ne na ba wanda ba balarabi ba ba ajami wa hadha lisanul arabiyyun mubin wannan alqur'ani kuma lisanul arabiyyun mubin kuma Allah ya sauka shi bi lisanul arabiyyun mubin nazalnahu qur'anan arabiyya sauraka alqur'ani balaraban yare yazo da shi balaraban littafi ne cike yake da fasaha da ta gagari dukkan wani mai ji da kansa a wajen fasaha ko a azancin magana ya gagare su saboda haka alqur'ani gaba ɗaya da larabci yake anan za mu ga cewa hatta su larabawa a lokacin da annabi ke karanta musu yana ratsa su yana shigar su suna jin cewa ana karanta wata magana da ta fi ƙarfin a ce maganar mutunci saboda irin yadda take fusgar zukatansu ba su ankara ba kano lokacin da ya karanta suratul najm yana kaiwa ƙarshe duk faɗuwa suka yi suka yi sujjada ba su ankara ba kafiri ɗaya da aka ce ya ki faɗuwa ya sujjada ya bo ƙasa ya sake goshinsa saboda tsabar kafewa a cikin kafircin amma duk sauran ba su san da suka zube ba saboda akhadha bi albabihim ya rike musu wato makoshin kwakwalansu da zukatansu shi yasa suke yi wa junansu wasiya cewa zaman lafiya shine su daina zuwa inda ake karanta alqur'ani indai suna zuwa to zai ja su qala allazina kafaru لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kada ku kuskura ku rika sauraron wannan alqur'anin kawai in ma kun zo kuka ji ana yi ana karatu su kurka hayaniya ku ta hayaniya ko ta kila kwai galaba kamar da zaka ga wasu ana karatun sunna to sai zo su sa kada kadi ko a zo ai sai irin zikirin da bid'a wai saboda kada a ji me suke tsoron aji kada a ji gaskiya duk wanda ya ji gaskiya dole ya bi kauya dole ya saduda sai ka a sa su a rediyo ka a daina sa mana su a rediyo saboda me saboda ita gaskiya kamar yadda Mu'adh ibn Jabal yake faɗa tana da wani haske tare da ita tana da wani haske kamar yadda ƙarya da bata yake da duhu tare da shi to da zarar ana faɗarta to za ta rika shiga zuciya tun gobe ko ya so sai ya ji cewa abin fa yana kama shi gaskiyar da fada ake fada haka take fa to alqur'ani mai irin wannan wanda su da kansu sun sallama lokacin da al-walid ibn al-mughira ya je saurari alqur'ani ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta masa suratul dukhan yake cewa inna fi hadha la halawa wa inna alayhi la talawa
lalle wannan yana da wani magana, wata magana ce mai zagi, kuma wacce take magana ce wacce take dauke da ra'a, wato magana ce wacce take danya shatab mai shiga zuciya. Wa inna a'lahu la mutmir wa inna asfalahu la mughni, ce saman sa yayin itatuwa ne, kasa kuma korama ce take gudana. Shi yasa da ya dawo ya rasa me zai ce wa alqur'ani, karshe sai ce in haza illa sihrun yu'sar, in haza illa qaulul bashar, shi kai wannan kawai sihiri ne, kai magana ce kawai ta mutum. Ya san abin da yake, ya kuma san ƙarya yake, saboda haka alqur'anin da waɗannan asatirul fasaha wal balaga, jimajimai wajen harkar fasaha da balaga, suka daga masa tuta, kuma a ce wani a ajami ne yake kawo shi, su sun kasa kawo wani abu kwatankwacinsa, Allah ma ya ce ba za su iya ba, illam taf'alu wa lan taf'alu, haka Allah ya ce ai da sai su kai ta azabi. Wannan shi da karkatar tabbatar maka da mu'jizar Al-Qur'ani, yace in ba ku kawo ka masa ba za ku iya kawowa ba, ai da sai su kawo dan wannan kalmar wa lan taf'alu ta zama ƙarya, amma ba su kawo ba. Har yanzu wannan taf'alu din haka take, ba ku ba ku kawo ba, kuma har abada ba za ku kawo ba. To kuma saboda kawai saboda renin wayo sai ku zo ku cewa mutane wai wani ne yake koya ba, ku in ana koya masa ku kawo ka masa bala, wanda ba yake koya masa ko ba balare ne ba. Saboda haka shi mai ƙarya Allah ya tashi kama shi, sai ya ƙarya da kowa zai gani, da suka tashi ma suka rasa wa za su jinginawa koyar da Annabi sai suka jingina ma wani wanda ma ba ya jin larabcin, ajami ne. Saboda haka abin ya fi karfin mutum daya, ya fi karfin taro. Shi yasa ko kafirai da suka yi wani taro mustashrikun ɗan Orientalist da suka yi wani taron su a Rasha a shekarar 1954 a kan sha'anin Al-Qur'ani, ba su yadda da akwai Allah ba, masu bare su yadda da cewa akwai wani wahayi daga Allah, domin duk mulhidai ne, ƴan ba Allah ne, ba ƴan ba ruwan Allah ba, a ƴan babu Allah. Saboda haka ƙarshe dai abinda suka fita da shi cewa wannan Al-Qur'anin da Muhammadu ya zo da shi ba zai yiwu ba ya zama wani mutum ne a cikin tsibirin Larabawa ya kirkiri wannan magana shi kadai, ba zai yiwu ba, dole ne akwai wasu a wajen tsibirin Larabawa da suka shigo suka taimaka masa, wato su karan kansu sun kasa gamsuwa da cewa mutum ɗaya zai iya yin wannan, amma saboda tsabar kafirci sun ƙi yadda cewa wahayi ne, wanda kuma wannan ita ce ansar, saboda in duka mutane da aljinu za su haɗu kamar yadda Allah ya ce walla in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, za su yi taron dangi mutane da aljinu duk a haɗu, kowa ya kawo irin fasaha da Allah ta'ala ya bashi akan su zo da wani abu kwatankwacin alquran, ba za su zo da wani abu kwatankwacin sa, ko da shashin su zai taimaka wa shashi. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya ƙaryata su ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanul arabiyyun mubin, kuma wannan abin da yake nuna maka shine in kana so ka fahimci alqur'ani ka gane shi ka dandani dandanan sa to ka koyi larabci. Babu wani yare da zaka iya samun alqur'ani yadda yake kamar yaren larabci, saboda haka ba kada wani abin da zaka iya cewa ka samu nutsuwa nutsawa cikin fahimtar Qur'ani kamar ka iya koyan harshen Larabci. Shi yasa za ka ga malaman usul musamman al-Imam Shafi'i tun farko a cikin risala cikin abubuwan da ya kawo sharadi na ka fahimci shari'ar Allah, sharadi daga cikin sharuɗin da ya kawo shine sanin harshen Larabci. Amma duk da haka za ka ga wasu kifaffu, wasu kidumammu suna cewa shi larabcin ba fa dole bane, ai kawai yare ne, ai kawai mujarradin yare ne, don haka shi ba shi ne ba, inda za ka iya sanin addinin ta koma wa da yare kawai kawai ka sanshi ta haka. Saboda haka sai dai rika neman littattafan da aka translation na Turanci a ciki kawai zai karanta, amma ba zai yi kokari ya koyi Larabcin ba, saboda an ce masa yare ne. Da ya karanto, ya fara karanta na Turanci, ya samu wata abin nan fassara Turanci da Alkur'ani, ya samu fassara Sahih al-Bukhari, ya samu Ziyadus Salihin na Turanci, ya samu Mukhtasar da Ibn Kathir na Turanci, sai ya bude tafsiri a gobe gidansa, shi ma ya zama malami. Sai kaga ana ta rigima da shi akan sha'anin addini, amma ko bihin bai sani ba a Larabci. Idan ka tabo shi batun yaran, sai ce maka yaran ba shi ne ba. Wanda kuma abin mamaki, idan har yaran nan ba shi ne, baya daga cikin wani abu wanda Ubangiji Ta'ala ya hada addinin da shi, ya zai rika siffanta Al-Qur'ani cewa Qur'anan Arabiyyan tanzilu wa innahu latanzilu min rabbil alamin, tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin, bilisanin arabiyyin mubin. Haka Ubangiji ya ta siffanta Al-Qur'ani da cewa balaraban littafi. Saboda haka mu musulmi a gurinmu, Larabci ba kawai harshe ba ne, a Larabci wani ɓangare ne na addini. Ba mu ɗauke shi harshe ne kamar sauran harasa ba, za ka ɗau Faransanci harshe, Turanci harshe, Indiyanci harshe, a mu mun ɗauki Larabci wani ɓangare ne na addinin. Shi yasa wasu abubuwan ma ba zai yiwu ba ka yi su ba da Larabcin ba. Ka zo za ka yi sallah ba za ka yi ta da yarenka ba, kowane ne kai dole ka yi da Larabcin nan, ka yi ikama, ka yi kabbara harama da Larabci. Amma ba za ka zo sallah ba kawai ka duba gabas, ka tsaya ka yi ikama da Hausa, ka ce Allah mafi girma, ka cika makaratun ba ka isa ba. In kuma ka ce shi yare ne kawai, to kai haka mu gani. Kai karan kanka in kai sai ka ji wani, sai ka ji cewa ko wasa kake. Amma kam sai ka ce kai abin nan fa bai dace ba abin da kake. Idan malamai magabata suna ta tafka muhawara akan kalmar Allahu Akbar a sallah, a canza ta da wani abin da yake bada ma'anarta, a ce Allahu A'zamu, ko a ce Allahu al-akbaru a ƙara ma alif da lam, ko Allahu al-kabir, ko Allahu al-azim, a faɗa haka a kabbaro nan ko ba a faɗa ba. Wanda da dama malamai suka kade akan cewa za ka zo da lafazin Allahu akbaru, ba za ka ce Allahu a'zamu ba. Kaga wannan a cikin da'irar Larabcin ba kenan, ba a yadda ka canza lafazin ba, to bare kuma ka shiga wata irkaniya daban, ka shiga wani yare kuma can daban. Saboda haka kaga ashe Larabci wani ɓangare ne na addini, haka za ka yi sallar nan tun daga farkonta har ka gama ta. Akwai wasu masu sakaci masu cewa wai in ka zo addu'a a cikin sallah ka yi da, in baka iya da Larabci ka yi da Hausa, wannan kuskure ne, kuskure ne. In baka iya da Larabci ba sai ka bari in kai sallama kai yaranka, ka yi shi a wajen sallar, ba ka cakuɗa shi da sallar ka ba. Saboda haka da Larabci za ka yi addu'a, saboda mai, saboda sallah hay'a ce makhsusa, salatu af'alun ne makhsusa, bi hay'atin makhsusa fi waqtin makhsus, bi niyyati taqarrub ila Allah. Wannan ita ce sallah. Wasu ayyuka ne keɓantattu a wani lokaci keɓantacce, da wata hay'a keɓantacciya da niyyar kusantuwa ga Allah. Komai a keɓe yake, wato an aka ce makhsusa yadda aka ce ka yi. Shi yasa wani abu ko da kana yin shi a wajen sallah yana da kyau, in ba an ce ka yi shi a sallah ba, in ka yi shi ka yi laifi. Yanzu ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka an kun yi ruku kada karanta Qur'ani, Annabi ya hana karanta Qur'ani a ruku ko sujjada. Karatun Al-Qur'ani ba qurba bane zuwa ga Allah, shine afdalul zikr. shine zikirin da ya fi kowanne wa innahu la zikrun laka wa liqaumi, zikirin da ya fi kowanne. Amma aka ce in kai ruku kanka karanta shi, inda za ka yi haka to kai ne, saboda ba haka ake so ba. Amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fa akthiru min ad-du'a fa qabilu an yustajaba lakum. Nace amma ruku ku girmama Ubangiji subhana rabbil azim, ita kuma sujjada kunace wajen addu'a, ya dace a karba mu. To kaga da a ce mutum zai yi sujjada ya ce zai rika karanta qur'an lahu 10 ko 11 a sujjada, a hana shi sai ya ce to qur'an lahu ba an ce ta'dulu thulutsal qur'an, ba zaka hana na karanta abinda yana daidai da thulutsul qur'an? Wannan hujja ce? Ba hujja bace. So alqur'an salla wani abu ne, hai'a ce makhsusa, ba a san ai shigar da wani abin da ba a yadda a shigar da shi a salla ba, ko da kuwa a wajen salla an yadda a yi shi. Hadisin Muawiyah ibn al-Hakim al-Sulami wanda yazo cikin sahih Muslim, wanda yazo daga kauye ya shiga salla tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai, yana cikin babu wani ya atishawa, yace masa yarhamukallah, saboda ya ji koyarwa cewa an yi atishawa, an gode wa Allah, ya ce yarhamukallah. Shi bai ma ji hamdalah ba, sai ya ce yarhamukallah. Sabai suka rika hararsa, sai ya kama cewa me kuke hararata cikin sallah, sai san ba a magana ba. Kun ga abinda ya faɗa yarhamukallah, abu ne da shari'a take so, amma an yadda a faɗa a nan, ba a ce a faɗa a nan ba, saboda ita sallah sai abinda aka ce kai shi za ka sallu kama ra'aytumuni usalli. Shi yasa waɗanda in ana sallah aka ce Muhammadur Rasulullah su ce sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah, wannan a wajen sallah in an kira suna Annabi sallallahu alaihi wasallama lalle kai masa salati. To amma a sallah wata ibada ce kuma kake daban, a wannan lokacin akwai wata biyayya da zaka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka al-imtithalu khairu min al-adab, ko da kana ga ladabi ne to kai biyayya anan ya fi ladabi, kai biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ka ce bari kai masa ladabi, saboda biyayyar ita ce gaba da ladabi. Saboda haka tilas a koyi larabci, saboda da shi ne za ka samu isa zuwa ga original tsotsuwa ta asali, ta gangariya ta musulunci, ba sai an yi shatale-tale da kai ba sai an yi rarage da kai ba, kai tsaye ka nufi alqur'ani ka karanta, ka nufi sunna ka karanta, sahih al-bukhari muslim sauran sunan, ka je littattafan sira. Amma in ba ka ji larabcin ba, to duk wani abu da za a yi kawai shatale-tale ake da kai, rarage ake da kai, sai ka shiga cikin irin wanda in aka tashi fassara musu tsaka a ce musu lizard, su je su ta kashe kadangaro a gari, an ce a kashe lizard, sai za a ce lizard kadangare, an masa fassarar tsaka da sunan kadangare, ya gani a cikin riyadus salihin ya shiga maki kadangaro a cikin gari. Ubangiji yake cewa innal ladhina la yu'minuna bi ayatin llahi la yahdihim llahu wa lahum adhabun alim, lalle waɗanda la yu'minuna bi ayatin llahi, lalle waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah, la yahdihim llah, ubangiji ba zai shiryar da su ba, wa lahum adhabun alim, kuma suna da azaba mai raɗaɗi, waɗanda ba sa imani da Allah da ayoyin Allah, waɗanda su ne suke bijirewa Al-Qur'ani, suke bijirewa abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba su da niyyar su imani da Allah, suna ƙaryata ayoyin Allah, to waɗannan sakamako da za su samu shi ne Allah ba zai shiryar da su ba. Lokacin da aya take sauka, ba za a san cikin Qurayshawa, cikin waɗanda suke rigima da annabi sallallahu alaihi wasallama ba, wayene ne ayar ta shafa, sai daga baya aka rika ganewa, kowa ƙarshensa sai ya bayyana cewa ya shiga ayar ko bai shiga ba. Abu Jahal da Abu Sufyan a lokacin da ayar take sauka duk ba musulmi bane, ba musulmi cikinsu. Abu Sufyan ya fi Abu Jahal daɗewa a cikin kafirci, tunda Abu Jahal tun aikin Badar shi aka gama da shi, amma Abu Sufyan ya ci gaba da rayuwa bai musulunta ba sai lokacin fatu Makka sai shekara ta 8 bayan hijira kaga yafi Abu Jahal dadewa a cikin kafirci amma daga ƙarshe Allah ya shiri a Abu Sufyan musuluncin sa yayi kyau ya zama cikin waɗanda suka taimaki addinin Allah bal ma ya zama shirikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Abu Jahal kuma ya mutu aka kashe shi akan kafircin sa sai muka fahimci kenan Abu Jahal shi ya shiga cikin wannan ayar innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihim Allah Abu Sufyan bai shiga ba saboda me saboda kafircin Abu Sufyan bai kai kafircin Abu Jahal ba kafircin Abu Jahal bayan kafircin kuma ya kasance wanda yake ta yunkurin yadda zai cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk hanyar da zai bi ya cuci Annabi sallallahu alaihi wasallama neman ta yake duk hanyar da zai ga ya cuci sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama ita yake bi saboda ka sai ya dauki karan tsana da tsangoma ya sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rika cutar Annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka Abu Sufyan duk da cewa kafiri ne a wancan lokacin bai musulunta ba amma baya daga cikin waɗanda suka rika yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ramu rubuta abinda shi ya dame shi ya zai kare addinin sa kada a rusa masa addinin sa ya zai kare kasuwancin sa kada a rusa masa kasuwancin sa ya zai kare mukamin sa kada amma bai shiga cikin waɗanda suka rika tutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba izayar da irin alƙawarin wacce Abu Jahl ya yi masa kan kafircin su bai kai ba iri dai bane sai Allah ta'ala ya shiryar da Abu Sufyan amma bai shiryar da Abu Jahl haka nan Al-Walid ibn Mughira da Umar ibn Khattab dukkanin su lokacin da ayoyin suke sauka ba musulmi bane amma Allah ta'ala ya shiryar da Umar ya zama Ubangiji ta'ala ya karfafa addinin musulunci da musuluntar Umar saboda addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allahumma a'izz al-islam bi ahli al-umaray Allah ka karfafa musulunci da ɗaya daga cikin Umar ko Umar ibn al-Khattab ko Amr ibn Hisham shi ne Abu Jahl Allah ya karbi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa musulunci da Umar saboda Umar duk da yana da shidda duk da yana da tsanani amma bai zama mai kirkirar ƙarya yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa da ita ba kamar yadda Al-Walid ibn Mughira ya rika yi ba shi ne ya rika cewa in hadha illa sihrun yu'sar in hadha illa qawlul bashar ba Al-Walid ibn Mughira ne yana cikin wani suka kirkira ƙarya suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa da ita amma Umar bai kasance haka ba sai Allah ya shirye shi kuma wancan sai ya mutu akan kafirci saboda haka daidai yadda mutum ya zama yana gujewa hanyar Allah gwargwadon yadda hanyar Allah din yadda shari'a kuma za ta yi nisa da shi gwargwadon yadda zai zama yana kusa da ita gwargwadon za ta kusanto shi don haka duk lokacin da kafiri yake ƙara kafircinsa a daidai lokacin yana ƙara nisanta shari'ar Ubangiji har ya kai lokacin da Allah zai khatma sabba Allahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa Allah ya rufe musu ji ya rufe musu gani su zama da ba sa ji to shi yasa Allah ta'ala ya ce innal ladina la yu'minu bi ayati llah la yahdihimullah wadanda ba sa imani da ayar Allah da ayoyin Allah Allah ba zai shiryar da su ba walahum azabun alim kuma lalle suna da wata azaba mai tsanani saboda rashin shiriya da wasu samu ba shiriyar su ko ba su same ta bane saboda wasu imani da ayoyin Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ubangiji haka ya rika jujjuya zukatan su da ganin su saboda basu yi imani da shi duk sanda aka saukar da wata aya suka kafirce mata sai kafircin ya karu sai ta zarar da ke tsakanin su da shari'a kuma ta kara karuwa sannan Allah ya ce innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wa ulaika humul kadhibun innama yaftari al-kadhiba lalle kadai wanda suke kirkirar ƙarya kadai wanda yake kirkirar ƙarya yana jingina wa Allah su ne waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah wato anan martani ake mayar musu da suke cewa inna ma anta muftar, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah alqur'ani ba wahayi bane, to shi Allah yake ga musu cewa in dai ƙarya ake makaryaci ake nema wanda yake wa Allah ƙarya shine wanda bai imani da ayoyin Allah, wato aka jefa tuhumar zuwa kansu, tuhumar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma kansu. Inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minu bi ayati Allah, wannan aya tana da tsoratarwa kwarai da gaske ga wanda yake yin ƙarya, wato kamar Ubangiji ta'ala yana cewa in banda wanda bai yi imani da ayar Allah ba, ba wanda zaka samu yana ƙarya, shi yasa ƙarya mugun abu ce, wato ba karamin abu bace. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hali game da ƙarya, iyyakum wal-kadhib inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba, ina hanu na hanu ahir dinku da ƙarya, domin ƙarya tana jan mutun ne zuwa ga fajirci, fajirci kuma yana jan mutun ne zuwa ga wuta, mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi makareci babban makareci a gurin Allah. Saboda ashe ƙarya ba karamin abu bane, kamar yadda gaskiya take babban abu, to haka ƙarya ita kuma take da muni kware da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su san shi da ƙarya ba, tun tasowarsa ba su taɓa kama shi da ya musu ƙarya ko sau ɗaya ba. Lokacin da aka ce da shi wa anzir ashirataka al-aqrabin, ya hau kan dutsen Safa ya kirawo danginsa gaba ɗaya kakaf, manyansu da ƙananansu, yake cewa da zan ba ku labarin bayan dutsen nan cewa ga wata rinduna nan za su kawo muku sababi, za su kawo muku hari, za ku gaskata ni? Suka ce na'am, ai ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba, ma jarrabna alayka al-kadhiba qattu, ashe kaga ta taso wasa ba san shi da ƙarya ba, as-sadiqul amin suke kira shi, as-sadiqul amin. Yasa lokacin da Hiraqul ya kira Abu Sufyan, lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, ya kirawo shi ya aje shi yace zai masa tambayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya kawo abin nan dinsa yara Abu Sufyan din, yasa su a bayansa, yace in yayi ƙarya ku tona masa asiri. A wancan lokacin tun a jahiliya babu abin da Balarabe ba ya so irin ƙarya, saboda yana ɗaukar ƙarya wani abu ne mutumin da ya san mutuncinsa ba zai taɓa yin ƙarya ba, saboda haka aka sai yasa ya ce in yayi ƙarya ku yi magana, ai tare yake da su yaransa ne sun fito fatauci sun zo Sham, ya san cewa in har yayi ƙarya to ba za su kyale shi ba a matsayin shugaba, sai sun kuma fallasa shi a lokacin. A lokacin Abu Sufyan shi yake ba da labarin da kansa, ya ce ba komai ne ya hana ni in ɗan faɗi wani abu ba, in ɗan yi wani ƙarin gishiri sai gudun kada su kama ni da ƙarya, a lokacin bai musulunta ba. Amma ka duba yanzu yadda ƙaryar ta zama abin ado, abin kwaɗiya cikin waɗanda suke cewa la ilaha illallah, waɗanda suke kallon gaba su yi sallah, waɗanda za a Ramadan zai zo su yi azumi a yi buɗe baki da su, waɗanda suke shuwagabanni na al'umma, shuwagabanni na siyasa ko shuwagabanni na addini, amma ƙarya ta zama abin ado. Idan ɗan siyasa ne in bai iya ƙarya ba, gari yake bai iya siyasa ba, bai san yadda ake cin hanji da nama ba, abin da yake cin hanji da yaji ba, saboda haka sai ya zama da siyasar shi ne ka iya ƙarya, ka iya yarfi, ka iya ƙage, ka yi wa ɗan abokan adawa ka ƙage, ka yi wa al'ummar ka ƙarya lokacin da kake kamfen, da yake an baida mutane wasu sa karkaru wawaye, saboda haka a gaya musu ma abin da ba zai yiwu ba, sun san ba zai yiwu ba, ƙarya ake yi, wai mutum ya zo ya ƙarya wannan shekarar, wata shekarar ta dawo ya sake yin irinta, kuma kaga ya zauna lafiya, ana bin sa ana sai kai, ba za a ga cewa je yayi ba, shekaran je yayi, to yau ba za mu kyale shi ba. Abu Sufyan yake cewa ba abinda ya hana ni in dan shigar da wani abu sai dan gudun kada yara na su kama ni da ƙarya. Abu Sufyan a lokacin ba musulmi bane, da ya tambaye shi yake cewa kun taba kuna tuhumar sa da ƙarya, yake tambayar Abu Sufyan kuna tuhumar shi Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya taba yin ƙarya kafin ya zo ya faɗa abinda yanzu ya faɗa. Abu Sufyan yace a, to a cikin jawabin da Hirakal ya rika bashi daga baya yake cewa fa ma kana liyada al-kadhiba ala an-nas wa yadhhab fa yakdhibu ala Allah, ki ba za ta taba yiwa ba ya kiwa mutane ƙarya kuma yanzu zai zo wa Allah, in dai har ka yadda cewa bai taba yi muku ƙarya ba ku, to ya kuma yanzu za ku tube shi yana yi wa Allah ƙarya, sai ya ji jin tsoron ku, sai ya ji tsoron ku kuma ya ji jin tsoron Allah. Saboda haka shi yasa Allah ya ce wanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba su ne suke ƙarya, shi yasa ce ayar tana da ban tsoro, kada mutum ya samu kansa a cikinta. Akwai hadisi a cikin Musnad na Al-Humaydi, cikin Musnad Imam Ahmad, wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi cewa ya Rasulullahi, yau mata ta ƙarya? Annabi ya ce kakkai, ya ce ya Rasulullahi in mata alkawari, ya ce yi mata ba laifi. Abinda yake nufi ka yi mata alkawarin da ya fi ƙarfinka, wanda ya fi sauƙi akan ka yi mata ƙarya. In ta gane ƙarya kika ya ce ƙarya ta halatta namiji ya yi wa matarsa, wasu sai suka ɗauka shi kila rayuwar ta zama tsakanin shi da ita kawai, a yi taiwa juna ƙarya. To da zarar ta gane kai maƙaryaci ne ko ka faɗi gaskiya ba za ta yadda ba. Allah ya kiyaye mu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.